الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وحازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو من أقوم بوتر رمضان هجرة فأنه صلى الله عليه وآله وسلم دبوتات تقريب دون 40 دبيو وان ايدي ديدا 20 دبيو بوتن حدو شكرة دبو بيو دا 20 دقيا اوان المسلاتي مسجد أهل البيت والصحابة اوان اللاهي نعو صارت awannan unguwa ta cikin wada cikin wannan gari na mu na Kaduna inda muke gabatar da tafsirin Al-Qur'ani kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa wannan littafin ya zama sababin jira gare mu duniya da lahira. Abinda aka ce mi Allah ka ba mu ikon yi, wanda aka ce kuma mu bari Allah ka ba mu ikon bari, abinda aka ambata na ni'ima a ciki to muna roƙon Allah ta'ala ka haɗa mu da ita, wanda aka ambata kuma na azaba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu da ita don tsarkin sunayensa. Kafin mu shiga cikin karatu ga dangaren kamar yadda ƴan uwa suka sani akwai saƙuna da mutane suka aiko, amma za mu bari sai gobe sai mu haɗa sai mu ainihin wato faɗa ga baki ɗaya. Amma kamar yadda muke bayani cewa akwai a kan nomba na ita wannan mu'assasa ɗin da duk mutumin da ko mutum zakka zai bayar to muna buƙata don aikin addini ko kana da wani abu da za ka bayar da shi wakati, zama abinda muke yi na da'awar mataki ne da yanzu ku wasu har daga ƙasashen ƙetare suna sha'awar su kawo mana ƴaƴansu saboda kyakkyawan zato don su yi karatu a gurinmu. Amma yanayi ne da yana da buƙatar sai kun samar da wadataccen waje wanda zai yiwu a zo a yi ainihin wato haka ɗin. Haka nan ko kwanan nan wani wanda ya yi musulunta wai daga Abuja aka turo shi, sai ka ce duk Abuja ba wanda ke san aljanna sai a nan ake san aljanna. Wai aka rasa yadda za a tare matsalar su tun daga Abuja, sai aka ce ai akwai Musa Yusuf Asadu suna a tafatan Kaduna su ne suke san aljanna, mu nan ba ma buƙata. Sai aka wani ya shiga musulunci a rasa wai yadda za a abin nan ɗin matsalar su tun daga Abuja sai an taso shi an turo shi nan an turo shi ta waje nan. Sau da haka muna buƙatar ko zakka ne wanda za su bayar don aikin addini. Akwai matsalar waɗanda suka musulunta, wasu matsalolin kamar yadda Malam Usman ya yi magana. Akwai ɗan uwa Malam Abdullahi Baba Yaro, za ka samu mutum ya shiga musulunci rigingimu sun biyo baya, wani abin sai ya haɗa da ƴan sanda, wani abin sai ya haɗa da kotu. To matsala ce za ka ga daga ƙarshe kuɗi ne zai warware shi, in babu kuɗi kuna ji kuna kallo dole matsalar ku zura mata ido. Wanda abokan waɗanda ba mu ba za ka samu irin waɗannan masail ɗin inda za su taso musu babara suke jira su yi ba don su warware matsalar, tuni dama an shirya wa matsalar kafin matsalar ta ainihin wato taso. Da haka wanda ya shirya zai ba da gudunmuwarsa. Akwai 0023332918. Sannan sunan bankin shi ne Stanbic IBTC, sunan account ɗin Ashabatul Kiram. Sannan lambobin da ana buƙatar ƙarin bayani za a nema akwai 0803288069. Sannan akwai 0803379. Sannan akwai 0806571. shida fi bakwai sufuri, sannan akwai sufuri takwas sufuri uku bakwai takwas uku tara hudu biyar sufuri. Muna roƙon Allah ta'ala duk wanda suke bayar da gudunmawarsu don addini ya ci gaba, Allah ka ciyar da al'amuransu gaba. Akwai al'amura kamar haka, kowa ya san shugaban ƙasar Chad Idris Deby Lawrence, kuma wannan makaranta a wanda ke kallon nan makarantar ta wuce yadda kake tunaninta, tana da mutane a ƙasar Chad wanda suke aiko mata gudunmawa. Da haka wannan makaranta tana miƙa saƙo na ta'aziyya da jajantawa zuwa ga al'ummar ƙasar Chad, musamman waɗanda suke bibiyan al'amarin wannan makaranta, cewa shi Idris Deby, muna roƙon Allah ta'ala ya ji ƙansa, Allah ka yi masa rahama. Abinda yi na daidai Allah ya karɓa, na kurakure kuma Allah ya yafe masa. Dama harkar shugabanci tana da wahala ƙwarin gaske gaske. A cikin sahabbai, mas'uliyar wanda ya shugabanci daban take da mas'uliyar wanda bai shugabanci ba. Shi yasa ka ga al'amarin Sayyidina Muawiya yake da wahala cikin sahabbai, haka na Abubakar, haka na Umar, haka na Usman, bayan kasance wasu sahabbai sun yi ta'amuli da matsala ta mulki. Dan mafi yawanci musamman mu dama Bahaushe yana cewa kada Allah ya kawo ranar yabo. Yawa, musamman a Najeriya su dan arewa dama ana cewa gwaninka na kabari. Duk lokacin na ga wani ya dariya ne, duk sanda ka ji mutane suna yaba maka, musamman mutanen Hausa Fulani Musulmi, to wataƙila sai bayan baka kafin duniya kana kwanta a kabari, lokacin da aka rasa musanyanka, to lokacin ne mutane suke tunawa da kai, suna maka addu'a a lokacin da wataƙila tunawa ba shi da amfani. To wannan shi yasa suke cewa gwaninka na kabari. Saboda haka ya ji labari cewa ga 'yan tawaye sun bullo daga guri kaza ya fito garin. Abin da ya faru ya faru kamar yadda labarai suka bayyana, ta koma zuwa ga Allah. Ko ba komai kaga ya ajiye cikakken tarihi wajen cewa wani abu ya taso wa ƙasarsa, garin ya ji fa'i ga ƙasar da al'ummar ƙasar, ya koma zuwa ga Allah. Ko ba komai. Sannan haka muna ainihin wato jajantawa abin da ya faru yau ga mutanen Zamfara, Magami. Wannan magamin da abin nan ya faru tsakanin Magami zuwa cikin garin Zamfara kwata-kwata kilomita 18. Wannan kilomita 18 ko a ƙasa za ka tafi, awa nawa za ka ɗauka? 18. A ƙasa. Amma ɗan bindiga suka shiga garin nan tun ƙarfe 7 na safe, sai da suka kai ƙarfe 1 na rana a cikin garin. Duk abin da za a ce maka matsala ta faru, a ce maka ka ji kafafun yaɗa labarai suna faɗa cewa an kashe mutum 54, ka san cewa ba ƙaramar ɓanna aka yi. Jama'a, ina so kowa ya dinga tuna wannan abin. Kun ga yanzu dai halin da ake ciki a Ramadan, ba wai ka shiga wani bala'i ba, a'a, azumin da kai ake da ranar da ake fama da ita, da idan gari ya waye tunaninka ma kaɗai ina za ka je ka samu abin da za ka ci. Wannan in kana Najeriya ya ishe ka matsala shi kaɗai, to an waye gari? Mutane sun yi gudun hijira, sun je wani guri, sun dawo. Aka ce musu bayan sun bar garin nan sun yi gudun hijira su dawo, akwai tsaro. Sun dawo da kwana ɗaya wannan matsalar ta zo ta faru, aka biyo, aka zo aka karkashe mutane irin wannan kisa na ƙari ainihin wato dangi. Ina so da Allah mutane su ɗan yi haƙuri mu saka rahoton BBC domin mutane su ji. Ka ƙaddara yanzu kana cikin garin Kaduna nan wani gefe nata, irin wannan bala'in Idir Fafo, a ce da sassafe a shigo muku ƙarfe 7 a kashe na kashewa, a yanka na yankawa, sannan a ajiye muku saƙo a ci gashi nan, sannan kuma abinda nake ta magana a kansa kullum kadiyar, idan ka kalle ta kai ka ce kaman babu wata matsala da take faruwa a ainihin wato kasar. Bari mu ci abinda suka ainihin wato ɗauko suka kawo yau. Bari mu ci
rahotanni sun ce har zuwa cikin dare mutane na ci gaba da tserewa ƙauyukan ne da nisan kilomita. Rahotanni sun ce har zuwa cikin dare mutane na ci gaba da tserewa ƙauyukan yankin zuwa gudun hijira a Magani da nisan kilomita 18. Shaidu sun ce cikin mutanen da aka kashe akwai aƙalla mutum 20 daga ƙauyen Ruwangawa, sai mutum 10 daga Tungan Farimana, na gaba da arzikin ɗa mutum 6-6, mai kogo da mai aya-aya da mai rairai ko mutu mutum 2, gidan maza da kunkilar mutum 1. Wannan shida daga Kangon Farimana ya ce yan fashin sun shafe kimanin awa 7 sun harba harbi.
Tsohon da sahi dai kai ƙarfi 7 suka kai mana hari garin nan, su abba sun sarrafin da ƙarfi sai na rana kuma mutane suke kashi. Kai kana ina a lokacin? Ina cikin garin Makan, ko da muka gansu ba su tsaya komi ba, duk inda suka ga duhun mutane suna buɗe wa mutane wata suna harbin su kawai, wanda zai harba su bi shi da mashin cikin daji su kashe shi su wuce. In kai na ɗan sami fita garin nan da kuma ban ƙarfi 12 da wasu suka ɗan kawo gudunmawa, hankalin su ya ɗauki ga na daji sannan mun muka fara fita cikin garin.
Bayanai sun ce mutanen ƙauyen ‘yar doka da sannan ya ɗauki daga maƙwabtansu sun koma gida ne kwana ɗaya kafin wannan hari. Don ganin ko akwai halin nuna gonakinsu. Sai dai a cewar mazaunan yankin, ‘yan fashin daji sun ci albashin cewa ba za a yi noma ba zama a faɗin dundunar Magani, kuma sun yi tsammanin wannan ƙudurin ya sanya su yin dangane don sake aukawa ƙauyen ‘yar doka.
Sun ce gaba ɗaya yankin ƙauyukan nan na Magani duk ɓangaren mu ko noma ba za a yi ba, za su ba mu a yi noma ko kari da wanda suka gani sai sun shahi shi.
Amma ko ina kuka ji wannan bayani?
Su ka faɗi ai suna ɗaukar wani mu shiga ta hudu ce wannan suka nuna, yayin suka zo suka tashi wayoyinmu sai su ɗauki wannan dubi ɗan garinmu suna magana da su suna gaya mana haka.
A satin nan ne ake jana'izar mutanen Kangon Farimana su goma a garin Magani. Mutanen ƙauyen sun ce ba za su iya yi wa ‘yan uwansu fitira a can ba, saboda fargabar maharan za su iya dawowa a kowane lokaci. Baya ka gamma mutanen da aka kashe, wani shaida ya ce an kai mutum 11 da aka jikkata babban asibitin Magani, inda suke ci gaba da samun kulawa.
Duka sun je kai ɗauki ne abin ya rika da su, duka sun je kai ɗauki ne. Wannan yanzu akwai mutum kusan 10 a jami'ar asibitin da ke Magani, suna nan ne ana asibitin yanzu.
Sun koka kan rashin samun aikin jami'an tsaro, abinda suka alakanta da lungun yankin nasu da kuma karancin kayan aiki daga ɓangaren jami'an tsaron. Sun ce hatta jirgin yakin da ya je daga bisani bai iya fatattakar maharan ba.
Mun je da kanmu mun gaya musu, mun je da kanmu mun gaya musu suka fi zuwa.
Ina kuka je kuka faɗa musu?
Na Magani sojoji ne
kun faɗa musu, amma ba su ɗauki ba
ba su je ba suna wannan ko kuka gani haka ko kuma wani ne faɗa muku? Ya ni mun je wurin da kan nan duk aka zo da wani sun mun je wurin su. To amma akwai bayanan da suke cewa jirgi ya kawo ɗauki. Jirgi ya zo zuwan shi domin alhanin komi ba.
Me yasa ka ce haka?
To dai ga su gaban shi yana gani bai faɗa su ba.
A baya-bayan nan ne dai direbobin motoci da babiran acaɓa a yankin musamman ɗan Sadau suka gudanar da yajin aikin mako ɗaya da nuna wa mahukunta mawuyacin halin da suke ciki saboda ƙaruwar taɓarɓarewar tsaro, bayan har mai wani direba tare da sashi ‘yan matan amarya da ya ɗauko a mashayar zaki. Sai dai ga alama har yanzu babu wani abu da ya canza a yankin. Rundunar ‘yan sandan jihar Zamfara ta tabbatar min da samun rahoton kai wannan hari, kuma ta ce an tura ƙarin jami'an tsaro, don haka tana jiran rahoton jami'anta don jin tabbacin abin da ya faru jiya Laraba a ƙauyen ‘yar doka. Muktar Adamba, BBC Hausa, Abuja, Nigeria.
To Shehu Abdullahi yana cewa kalikila to hudasu lil aqwami aqdiyatu bi qadri ma ahadathu quzzaka mizana. Ku duba ku gani wancan shugaban wata ƙasa ce jin labari ga wani bala'i ya taso ma ƙasar ya fita ya zama sababin mutuwarsa. Wannan abun inda a ce wannan abun a kudancin Najeriya ya faru a yau ɗin nan, da dole sai ka san standin matakin gwamnatin tarayya. Dole sai ta yi magana, sai ta yi Allah wadai, sai ta tura delegate a matsayin wannan abin da aka yi. Ba fa akuya 50 ba ko saniya 50 ba. Duk kowa ya san bannan da za ka ji a ce maka an yi BBC ta haikai so ta ce an kashe mutum 54. To ka san cewa bannan da aka yi bannan tana da yawa. Bannan tana da yawa. Ina so mutum ya dinga sawarawa cikin Ramadanan nan. Abinda za ka ci ma shi kake tunani ya za ka kai azumi. Sannan a zo maka on the spot a maka irin wannan dira. Ya za ka ji. Kuma sun yi gudun hijira gurin bai zaunuwa. Aka ce musu gurin ya gyaru kwanansu ɗaya da dawo wannan abin ya faru. Sannan a ce kamar yanzu garin Kaduna zuwa wani guri tsakanin garin kilomita 18. A ce wasu 'yan ta'adda su je tun daga ƙarfe 7 na safe har ƙarfe 1 suna ci. Ka faɗa min yadda duk wanda yake da hankali da ya san ya kamata ka ce babu danganci da rayukan mutane cikin wannan abu. Sana daidai lokacin nan ne shi gwamnan yake cewa wai ya sai abinci na biliyan 3. Naira biliyan 3 fa, naira miliyan 3,000. An raba mutanen jihar wai don azumi da buɗe baki. Sannan kuma al'ummar da aka ce an sai abincin biliyan 3. Na farko a Najeriya a wata jiha za ka siyo abincin biliyan 3. Ɗaya ke nan. Ka siyo wa mutane abinci. Ba su ci abincin ba an kashe su ne abinci ma amfanin abinci. Ba shi da wani amfani. So gaskiyar magana ni ban cika son in ta magana kan waɗannan abubuwan ba. Kwanaki na yi magana aka ce na yi zafi ban kyauta ba. Amma ba za ka gane cewa maganganun da ne ba su yi zafi ba. Kiran da Allah ya jarrabe ka da irin wannan Allah ya kiyaye ka samu kanka cikin wannan yanayi. Lokacin za ka gane maganganun da na yi abin da muke kira ya kamata a tsare fitinan nan tun tana zuwa kan wani kafin kai ta zo kanka. Lokacin za ka gane maganar da kake faɗa. Wannan shi ne abin da yake faruwa. Wannan yau yau ɗin nan abin nan ya faru. Da haka muna roƙon Allah wanda suka su ciki Allah ka ji kansu. In ka ga yanayin yadda ake ɗauko gawarsin ka ga an ɗauko ɗan adam jini yana tsaya. Dole in kana da imani hankalinsa ya tashi. Dole na faɗa ba yau ba na ce duk duniya a yanzu. Ƙasar da ba yaƙi ake ban san ƙasar da ran ɗan adam bai da ƙima ba kamar Najeriya. Ban sani ba. Ni da a iya sani na. Ban san ƙasar da za a je a waye gari a kashe adadi irin wannan na mutane ba kuma kowa ya koma ya ci gaba da harkar. Sai wannan ƙasar da muke rayuwa a ciki. Allah Maɗaukakin Sarki ya sa mu ga ƙarshen fitinan mu dai kullum addu'ar da muke yi kenan. Sannan kuma sai matsala ta gaba. A nan wajen na yi magana akan abin da ya shafi matsalar shakisa alifantami kusan minti 14 akan abin da ke faruwa. Kun ga wannan fitinar da kuke ganin ta kamar wasa-wasa. Yanzu akwai wani masanin harkar tsaro na hukumar farin kaya yanzu analysis din da yi ya ce wannan fitinar ɗin ba wasa ba. Nan gaba ana ji ana kallo haka Amerika za a ɗauke shi a miƙa mata ita ta mai hukuncin da ta ga dama. Haka za a domin abin nan wajen na yi magana kuma kullum ni maganar da nake yi ko kuna rikici da mutum kana da matsala da shi. Idan wani abu ya taso in abin addini ya shafa ana faɗa da shi ne saboda shi musulmi ne to ka ajiye rigimar da ke tsakanin kai da shi. Ka tare faɗa in kun gama ka dawo ku ci gaba da inda kuka tsaya da shi. Amma duk wanda ya yi faɗa da Malam Isa Alifantami yana faɗa da shi ne saboda musulunci. To ka sani cewa in dai kai musulmi ne ran da bi ya gama da shi zai zo kanka. Kuma da zuna yi wata magana nake cewa a program. Nace in ban da kalbul haƙa'iƙi. Idan ana maganar harkar ta'addanci da ma'anan kashe mutane. Mutumin da ya kamata kai ka kira shi ka ce mai shi ne ɗan ta'addan. Wai kuma shi yake kiran mutane na ce musu wa. In ta'adda. Ban san wani ta'addanci a duniya ba inda ya ta ɓangaren a ɗamfiran ɗan adam mai imani kamar kashe annabin Allah a doron ƙasa. Amma wannan mutanen da su suke sa mutane suna ɗan ta'adda, ka koma Ƙur'ani ka karanta tarihinsu. Allah ya ce zalika bi annakum yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri al-haqq zalika bima asaw wa kanu ya'taduna. Duk wanda Allah ya ce masa dan ta'adda ne ko an karba ko ba a karba ba yana nan kuma wanda ya sai canja wannan a wajen Allah babu. To wanda a tarihin su sun karkashe annabawan Allah, to yau kuma su ne fa suke sama wani dan ta'adda wani dan ta'adda wani dan ta'adda. Wannan shi ne abin da ke faruwa cikin bayanan da shi ya yi, wanda ni a guri na kuskure ne ko da lokacin da yake bayani don ya kare kansa daga tuhumar sada ake masa bai kamata ya faɗi wannan maganar ba. A lokacin da yake hikaituwa cewa ya ɗauki ma'aikata based on professional, cewa adadin da ya ɗauka na ma'aikata a ma'aikatarsa wanda ba musulmi ba sun fi musulmi yawa, wannan kuskure ne min akuri na galabi bai kamata. Domin ai dama yanzu ga natijar nan ku ka karanta Allah ya ce la tattakhidu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabala, gashi nan kuma sanda duk suka samu dama dama Allah ya ce ba za su takaita muku banna ba. Da haka yanzu al'umman mu tana buƙatar shugabanni ne wanda za su sa bakin gilashi da tabarau su tashi guri in sun zo su ɗauki adadin da ya kamata su ɗauka na mutanen su tusa a guri, ko mai zai faru a ƙasar ya daɗe bai faru ba. Wannan ita ce magana. Amma wajen kana gudun wai kar a zarge ka, kar a ce maka ka cika zafin addini, kai musu duk abin da za ka yi musu. Walan tarda anka yahudu walan nasara hatta tattabi millatahum tana, ba za su taɓa yarda da kai ba su aminta da kai in ba addininka ka sake ka koma naka ba. Duk lokacin da kaga kana musulmi wayannan mutanen su suke yabanka suke cewa kai ne musulmin kirki, to billahi allazi la ilaha illa huwa musulmin ka ya samu matsala ne, sai dai Allah subhanahu wataala kawai kiyaye. To irin wannan matsalolin idan suka taso muna kira yanzu na faɗa a nan wajen nake cewa wannan abin gwaji idan suka yi shi, ni ban ce maka na faɗa kuma ina ƙara maimaita, ban ce maka Malam Isa Albashi da kurakurai ba, yana da kurakurai a matsayin shi na ɗan adam, ba zai rasa su ba. Kuma ba yadda za a yi lokacin da ta bayyana cewa wane yi kuskure, ni in zo in bashi kariya akan kuskuren shi. Domin ha antum ha'ula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya tanana wa man yujadilu Allah anhum yawmal qiyamati am man yakunu alaihim wakila. Sannan kuma duk wanda ke ganin cewa hatta shugabannin in an ce ga matsala kaza a gyara ba daidai ba ne, duk yadda kake ƙaunarwa ne kake son sa kake masa fatan alheri, amana ya ɗauka kuma zai mutu za ka mutu. Idan gwamna ne na jiha ko shugaban ƙasa dole zai tsaya gaban Allah, Allah zai tambaye shi, kuma kai baka isa ba ka amsa tambayar da Allah zai masa a madadin kai, ka amsa a madadin shi baka isa ma. Ko yanzu akwai wani mahaluki a Najeriya saboda ƙaunar shugaban ƙasa da yake yi ya ce tambayar da Allah zai masa gobe alƙiyama, shi yana iya amsa tambayar a gaban Allah a madadin shugaban ƙasa? Akwai? Ba wannan mahalukin. To tunda ko babu, to a bari a faɗa abin da ya kamata don a gyara abin da ya kamata. Wasu suna ɗauka cewa magana kan irin wannan a ya fita manhajin magabata ya saɓawa kaza kaza, a'a a bari tukunna. Duk wanda za a kashe an daɗe ba a kashe shi ba, saboda haka a bari a kakkashe mutanen a kashe duk wanda za a kashe, shi ne abin da yake na ainihin wato daidai. Sannan kira na ni na ƙarshe a kan wannan matsala, kullum ina faɗa cewa idan aka ga fitina ta taso mu wani, to a tashi a tare ta. Wannan fitinar da malaman addini suke kallanta daga nesa, kowa ya san kamar yadda na faɗa a nan wajen ina da saɓanin fahimta da Dr. Ahmad. Amma lokacin da matsalar ya tashi ya yin shiga daji ya kira Fulani, iya abin da zai iya yi ta taso. Wayannan arnan kudancin su suka fara tuhuma cewa in bai da alaƙa da 'yan ta'addan nan ta ina ya san inda suke. Haka suka faɗa. Na zo na yi program kusan awa biyu na sa aka buɗe layi na ba da dama kowa ya faɗi ra'ayinsa. Abin da na hango da yawa ba su hango ba. Domin idan aka bar fitinar ta tafi a haka, to nan gaba idan kana karantar da addini ko ta waya wani ya kira ka ana iya tracing ake to in ba ka da alaka da shi sai aka yi samu number 1 kai kira ka sai abin yazo ya zama matsala to ni kiran da nake malaman addini ya kamata duk wani malami da yake da munbari na tafsiri ko yake da munbari na jumma'a ya kamata al'umma ta fitar da sako wannan kaɗe akwai wasu daga cikin ɗan ɗariƙo da suke ganin ai wannan wata dama ce da suka samu bari su yi amfani da ita kuma abin da za su iya yi wasu dama suna jin haushin muna bugun aƙida su ta fuskar dalili sun kasa kare ta to ke sa suke ganin ai wannan wata dama ce bari a yaɗa a ce wani ɗan ta'adda ne wani ma yana da alaƙa da ta'addanci oho a yaɗa duk abin da za a yaɗa wannan ba matsala ba ne amma dai ni ina kira ga malamai musamman malaman da suka yi intisabin kansu zuwa ga sunna idan fitina ta taso irin wannan na sha faɗa na ce in a gari idan ta taso aka samu malamai takwas ko bakwai sun yi magana in mataki za a ɗauka to za a rasa ta kanwa za a fara ne amma haka ban mutum biyu uku su suke magana cikin goma duk bakwai sun ja bakinsu su yi shiru to biyu ukun da suke magana cikin sauki suke zama cikin tajir cewa da wane da wane da wane da suka matsa to bari mu ɗauki mataki a kansu da an ɗauki mataki a kansu shi kenan haka ake saboda haka wannan matsalar a tashi a tare ta tun daga nesa sannan kuma haka muna jajantawa ga ɗaliban da suke karatu a kasu ko kuwa muna jajanta musu yanzu ga shi nan muna so za mu yi wa wasu registration ƙarƙashin wannan mu'asasar tamu yanzu kuɗin da ya kamata mai mutum uku ko huɗu registration sai dai mutum ɗaya mutum ɗaya za a ma sau da haka wannan jajanta musu za ne da kuma dama mun sha faɗa mun ce Najeriya ta zama circular ce yanzu triangle sama ya yi faɗi ƙasa ya yi tsunkuku in ka sani ka sani in baka sani ba baka sani ba sun riga sun kasa ta gida uku masu kuɗi masu mulki sai ya ibadi allazina amanu wallahi haka tsarin yake a tsarin yadda ƙasar take yanzu yadda suka tsara ta idan familin ku masu kuɗi ne to duk wanda ya taso a mai kuɗi ake zo ya tashi idan familin ku masu mulki ne to duk wanda ya tashi a yallaɓe ake so ya tashi idan familin ku kuma ya ibadiyar ladina amanu ne to duk wanda ya taso duk aikin da zai yi sai zai yi aikin da zai nemi na abinci ya ciyar da kanshi har ya koma zuwa ga Allah amma maganar wai ka samu wani abu ba ita ake ba in kana so ka gane haka 90 cikin ɗari yanzu na waɗanda suke rufe da madafun iko babu wanda baban shi ya kashe mai kuɗi ya karatu makarantar gwamnati suka yi komai na gwamnati kyauta aka yi musu kowa ya san an ya karɓi scholarship da komai to sai ku duba ku gani yayin da su aka kashe kuɗi ba kwaban kowa na gwamnati suka yi karatu me yasa su yanzu wanda suke tasowa ba za a kashe kuɗin gwamnati ba inna al'ummatin gwamnati ce su yi karatu duk wanda a nan wajen ya gama sakandiri shekara 20 da ta wuce ko firamare idan ya koma makarantar yanzu da zai same ta yadda ya batta da sauƙi zai je ya same ta ne makarantar ta ci baya zai je ya ga makaranta aukan lalli marra ala ƙaryatin wa hiya qawiyatun ala urushiha malamin yana zaune akan window ɗaliban na zaune a ƙasa in za a yi jarabawa raguwar ɗalibai sai dai wani ya nemo bulo ya ɗora a gaban shi nan ne ɗinkin da zai yi rubutu yana zaune a ƙasa ya ɗora bulo a gaban shi haka ake rubutu suka kashe asibitocin gwamnati suka yi nasu mafi yawancin wanda duk ba shi da lafiya sai dai tsallake akwai wani farfesa ne fa a harkar medicine ba matarsa ba ta da lafiya ya je ya ɗauko farfesa guda biyu kaga farfesa da farfesa da farfesa farfesu sun haɗu aka zo ana so a gano wai me ke damun matar billahi allazi la ilaha illa huwa sai da aka rubuta littafi ya fi shafi 300 a baragin zunzurutun boko wai bincike ake a gano me ke damun ta shi wa ya kici ya karewa aka zo aka samu visa aka tafi India suna zuwa India a ƙasa da awa uku a cikin fallan takarda ɗaya suka ce ga abin da ke damun matan a ƙasa da awa uku da aka dawo na ce wai farfesa me ke faruwa ne wai ƙasar nan akwai ƙarancin kayan aiki ne akwai ƙarancin ƙwarewa ne yake wallahi malam duka akwai to idan irin waɗannan matsala ta same su an ta dogon turanci in matsala ta same ka ba sai dai da hali ba aka kashe asibitocin gwamnati aka yi na kuɗi aka kashe makarantun gwamnati aka yi ne aka yi na kuɗi halin da ake ciki kenan da aka yanzu dan ciyaman kwaman na local government da ke yankin ku ka duba ka gani makarantar da ƴaƴan shi ke karatu nan ƴaƴanka ke karatu za ka ga makarantarsa daban ta ƴaƴanka daban ba magana wai a tafi ɗan majalisa ko waye waye a sama ba ta shi ake ba haka ake wannan shi ne tsarin da aka yi wa ƙasar nan saboda haka ka ga yanzu ɗaliban da muke shirin a je a biya musu registration ƙarƙashin wannan mu'assasa wanda mun tabbatar sun cancanta su yi karatu kuma ba su da hanyar yin karatu in ba mun taimaka musu ba su yi karatu ka ga da za mu iya amma yanzu ka ga sai dai a jira hatta ya ƙadi ya ɗafa amuran kana ba fa'ula yanzu sai dai a jira yadda hali zai yi Allah ta'ala ya samu mu dace wannan jajantawa muke yi saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mu al'umma yadda za ta yi saboda haka makaranta ce ta gwamnati amma ta koma shibu-shibu private ko ina ganin haka abin yake so ba zan yi maganganu da yawa a wannan janibin ba sannan muna wa shugaban kungiya ta jihar Kaduna Alhaji Adamu Ibrahim gashi nan a zaune shi ne tsohon wato daraktan agaji na jihar Kaduna bayan da Alhaji Shukur Isa Allah ya ji ƙarfin Allah ya masa rahama ya koma zuwa ga Allah sannan aka zo aka naɗa shi shi ne shugaban wannan kungiya ta Izala da aka shugaba muna maka barka da zuwa wannan majalisi ga ɗan uwa Malam Ibrahim Ikara ga ɗan uwa Malam Awal Gulma sannan ga ɗan uwa Sheikh Malam Bashir daga Mando duk a tawagar shi shugaba sannan da kuma shi ɗan uwa Malam Umar Ra'is sannan ga ɗan uwa Malam Harun in ba na manta ba ko Malam Murtala to muna muku barka da zuwa alaramma mun ja bayanai akan wasu abubuwa sun shigo kuma dama duk wanda ya san ka'idar makarantar mu ta riga ta sunnanta wa kanta duk lokacin da wani abu ya faru to za mu yi magana gurgurdan abin da muke ganin ya faru na masalihu haka muke yin magana a kai shi Allah ta'ala ya sa mu dace akan makallamu makaranta aya ko ɗaya ne ya qul dukhulul ardh al muqaddasa
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين
منا مثلا أكان أبن نشاط النبي موسى da Allah subhanahu wa ta'ala yake wata shimfiɗa wannan shimfiɗar amfanin ta shine akwai abinda Allah ke so ya dora musu na aiki sai a tunatar da kai wata ni'ima annabi Musa yace ya qawmi dukhulul arda ya ku mutane na ku shiga ƙasa al-muqaddasa wacce aka tsarkake ta allati kataba Allahu lakum wacce Allah ke wajabta muku cewa sai kun shiga cikin ta wala tartaddu kada ku kuskura ku dawo ala adbarikum ku juya baya fatanqalibu khasirin sai wannan isabbaba muku sai ku zamanto ainihin wato hasararru tabaku wannan yawun din kamar yadda muka sani harfu nida'in ne mabniin ala sukun harfi ne nakira qawmi kuma anan wajen munada ne ila mudafun ila yaqil mutakallim al mahzufa asalin sa ya qawmi idan ku ya qawmi ne zai zamanto wato munada wato mansubun ne zai zamanto za ka yi takaddiri amma tunda an hazzafa shi haka mutum zai yi sannan wato udkhulu fi'il amrin ne mabniin ala hasbin nun li'annahu min al-af'al al-khamsa والواو في محل رفع فاعل الأرض شيني مفعول به منصوب هو منقول المقدسة شيني النعت الأول سنن التي كنت وسأل اسم الموصول مبني على السكون في محل نسب النعت الثاني جملة كتبة akwai al'aid wanda yake da alaka da fi'ilin kataba da aka hazzafa shi wanda asali kataba Allahu lakum domin tunda allati al-ismul mawsul ne dole a samu al'aid wanda zai koma zuwa ga al-ismul mawsul na allati da haka sai zaman to kataba fi'ilin madi ne hudin shine fi mahalli nasb maf'ulin bihi muqaddamu huwa al'aid ila allati bi ma'ana al-ismul mawsul الله لفظ الجلالة في زمن تشيني فائل مؤخر سنن ونن جملة ادخل الأرض ينا إي عينهم واتو زمن توا واتو لا محل لها داخل تات المحكي بات المحل تنا إشغاك ترتشن أبند أن نبي موسى إفكتو نأدخلو سنن ونن جملة ادخلو إتتي جواب النداء جواب كرام da annabi Musa ya ce ya kaumi ya ku mutane na kira ni to dole kuma a samu menene dalilin da yasa ya kira su akwai jawabin kira din da haka yake cewa ya kaumi dukulul arda ya ku mutane na ku shiga kasa al muqaddasa ita ce al mutahhara wacce aka tsarkake ta min ibadati al awsani cewa kada a bauta wa gunki a cikin ta لما بعث الله فيها من الانبياء الدعاة الى التوحيد سبب ابن الله يدنغ ايكو النباوا يتي سكرا متاني زوا عينهم واتو توحيد دوت دعوا دزا اي تو اساس انت زمن تو توحيد شيني كيران متاني زوا غ الله شيني فرو كيسا كل نكي فدا نكي تيوا yana cikin taimakon da Allah ya wa izala san da aka kafata dama ba a kafata ba da niyyar an zo a kafa gwamnati a dabi'ar mutane ta lalace ta hanyar an shigo da bid'o'i cikin addini aka ce to bari a tsarkake mutane daga abin da ke shigo da na addini da lalacewa zuwa ga abin da yake mai kyau mutanen da aka ce to ta wannan hanyar suna da yawan gaskiyan gaske sannan al-muqaddasa wato muzakkar ne na ainihin wato المقدس وان اسم مفعول ني daga fi'ili rubai na qaddasa yuqaddisu mazdaransa shine taqdis mazdaransa shine taqdis daga akwai al-muqaddis mai tsarkakewa akwai al-muqaddas wanda aka tsarkake sannan al-muqaddas a lokaci daya yana iya zama ismul zaman ko ismul makan sannan yana iya zama mazdar ne kana iya cewa al-muqaddas ya zama mazdar ne wajen da yake da tsarkin ya zama tsarkin kai shi kai shi kana iya cewa al-muqaddas ya zama wajen da yake da tsarkin sannan kana iya cewa al-muqaddas ya zama zamanin da yake da tsarkin duk yana iya daukan waɗannan abubuwan guda hudu ya dauki mazdar ya dauki ismul fa'il ismul maf'ul ya dauki ismul zaman da kuma ismul makan duk yana iya dauka to da haka yace ya ku mutane na ku shiga wannan kasa wacce aka tsarkake ta Allah madaukakin sarki ya faɗa daga cikin sunayensa akwai al-Quddus. Ya ce huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa al-Malik al-Quddus as-Salam. Laka al-Quddus shine wanda yake da ainihin wato sarki. Yusabbihu lillahi ma fi as-samawati wa ma fi al-ard al-Malik al-Quddus al-Aziz al-Hakim. Shine al-Malik mai mulkin da yake mai sarki. Wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ard khalifa. قالوا أتجعل فيها من يسجد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ما يمومك يسألك فيك شيني تقديس ذو فنهاك الله ليس والنبي موسى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله من كفوء إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع أنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى كنا ونقول وأنا أكثرك شيء صنع الله يساك فتاية إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى صنع رامك النبي إساء الله ينا سفتاية وياسر ففيشي واتو بروح القدس ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس والروح القدس من شين ملائكة جبريل وانداك تلك تيشي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس سنهك الله ليتي إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس سنن الله ياتي قل نزله روح القدس من ربك ذاك بالحج ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين wannan duka yana nufin abin da yake da ainihin wato tsarki al-imamu ibnu kasir yake fada yake cewa summa qala ta'ala mukbiran an tahrid musa sannan Allah ya bada labari dangane da zaburar wanda annabi musa yake ba Allah yake ya ayyuhan nabiy harrid al-mu'minina ala al-qital ba kazzuka su ka zaburar da su akan yaji li bani isra'ila ala al-jihad wa al-dukhul ila al-bayt al-maqdis يجي جهاني تاشي سقبيت المقدس الذي كان بعيدهم في زمن أبيهم والذي يحننس أزامن بابنس ياقوب لما ارتحل هو وابنوه وأهله إلى بلاد مصر لو كسند إتشلن تدك لن دائن سيداو قرم مصر أيام يوسف عليه السلام قالتن النبي يوسف ثم لم يزالوا بها حتى خرجوا مع موسى سننبس بشيبا suna nan har sai da suka fita tare da annabi Musa fa wajadu fiha qauman min al-amalika al-jabbarin sai suka samu wasu mutane ko daga yan kama kariya sun mamaye garin walistahwazu alaiha wa tamallakuha sun riga sun samu dama sun mamaye garin fa amara umru rasulullahi Musa bidukul si annabi Musa ya umkete to su shiga ilaiha zuwa ga wannan garin وبقتال أعدائهم ورسيات أينهم وتمن ينسوا سيتي وبشرهم بالنصر والزفر عليه يمس بشارة وذات سامب ببره ونكلوا أما كيسك جانبا سكجي وأسوا سك سابا وكالفوا أمره سك سابا وأمر ننسا تداما إن الله يتي ومتعني سي أبو سككي تذات جلاكما كواذي لن تنقولتي كواذي غان كونيش me yasa a zamanin annabi Allah yake kiran sahabbai yace musu ya ayyuhal ladina amanu malakum me yasa me ku idan qila lakum infiru fi sabilillahi indai aka ce kuwa yazo ya ba addinin Allah gudunmawa saqaltum ila al-ard kuwa zaka ga yana nokiwa bai da lokaci yanzu nan wajen ba masallaci bane to in kana so ka gane mutane indai wajen harkar sa ta duniya ce kowa yana iya gyara ta ko ba wanda ya ce maka amin ka zo ka ce ka ba wani gurin nan shi kadai daga zai fasa yi ciki da falo yayawa bai ne mutum kuma kowa shi kadai amma na Allah haka za mu taru amma an ka sai in ka sa mutum din addini karfe 10 a zo to ba za a zo ba sai karfe 12 kowa yanzu yana kawo ne yana kawo uzuri ba lokaci amma yanzu a nan yau da za mu bayar da sanarwa a karatun nan mu ce gobe duk wanda ya aiki yake da qualification iri kaza yana buƙatar aiki a NNPC ya kawo takaddunsa akwai tabbacin zai samu aiki dan inda Allah ba masallacin nan bala'i ma ba zai dauki dan adam shi yasa Allah sai yace to arabitu bil hayati dunya min al akhirah wa kun yadda da rayuwar duniya ne akan lahira shi yasa kuke wa addinin Allah wannan mu'amala sai yace fa ma mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil to kwata kwata ko ka samu dan ka samu Allah yake illa tanfiru inde ba ku da lokacin da za ku bayar ku fito kowa ya bayar da gudunmawar da zai bayar na sama ya bayar na ƙasa ya bayar na tsakiya ya bayar illa tanfiru to yu'adhibukum azaban alima Allah ya yi muku azaba mai radadi mata kuma muna gani yanzu wanda suke bibiyar social media kwanan nan za ga wani yaro dan karami dan bafalatani da taba a hannun shi yana sha yana sha ana tambaye shi zaka sha giyan kwalba yace ba zai sha giyan kwalba ba sai dai ta leda baka azumi yace baka yi wani addini take yace shi bafalatani ne yaro karami a daidai lokacin da wannan suke daukar shi da waya suke dariya ba dariya ya kamata shi ba kuka ya kamata shi kuka ya kamata shi amma saboda lalacewar mu sai suka mai yadda abin ya zama wa wannan wanda kuka rena kuke mai dariya sune kuma suka zo suka zama matsala yanzu da karatun ka digiri uku wannan hudu ka zama farfesa wanda kake ganin shi dan kauye ne kidahu mai mai san abin ne ke ba ya tara hanya ya ana kai dole sai dai ka zazzakaya kai zagaye zagaye ba haka muka koma ba nan trend din da zaka je hawa din daga mutun yazo da kwambe da jami'an tsaro yana zazzare maka ido yazo zai hawo jirgin kasa amma ya kasa bin hanyar haka ake to wallahi wannan din yana daga cikin abin da muka ba mu da lokacin addini kowa yana da lokacin harkar sa guraren da zaka samu na addini a cikin mutaikun mutane su suka gina ba taimakon kowa yana da wahala mafi yawanci ko an taru ba a yi amma kowa yana yin harkar sa shi kadai amma ta Allah ta kasa yiwa dole ne man fa'ala ma sha alaqiya ma sa'a in dai ka je kai abinda kake so to ka jira sai kaga abinda baka so kai ma to shine yake tafa uqibu bi zihab fi ti sai kai musu uquba da tafiya cikin dimuwa wattamadi fi sayrihim ha'irina da kuma dogewa sai sun ci gaba da tafiya cikin rudu la yadruna kayfa yatawajjahuna fihi ila maqsidin muddata 40 sana basu sani ba kuma haka Allah ya kiyaye ta sai da suka yi shekara 40 uqubatun lahum ala tafriqihim fi amri Allah ta'ala saboda uqubar da Allah ya yi musu yanzu ku kalle Yunus bin Matta annabin Allah ne shi yasa kullun nake faɗa na ce in kana ustazu da kana wata harka sai kaga Allah ya bude maka kofar fahimtar karatu sai ka fahimci karatu to kai hakuri da yanayin da ka samu kanka na rayuwa ka tsaya kai ma addinin Allah a yi haka da kaga ɗan duniya kowa ya gina katon gida da katuwar mota yana hawa da kuɗi yana kashewa kace kai ba za ka yi hakuri ba sai ka saki harkar sai ka koma kace kai ma za ka tafatar ka tafi nemuwa wallahi sai ka wulakanta ba gashi Allah yana ba mu labarin annabi Yunus ba falawla kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qaum yunus lamma amanu kashafna anhum azab al-khizi fi al-hayati ad-dunya wa matta'nahum ila hin bi annabi Yunus sai wa'azi Allah yace je yaje karatu ya gaba su karba ba yaje haushi ya bari wannan barin aikin da Allah yi shine yana zuwa ya hau jirgi aka ce to akwai fa wanda aka ga alama fa akwai al-abdul adib mutajjan bawa shi kuma ya gudo daga gurin babban mai gida Allah subhanahu wataala ka fadiya aka ga jirgi tana tangal-tangal za ta ci aka ce ko ayi qura aka yi qura'a sai ta fado kansa shine fasahama da aka yi qura'a ta fado kansa sai wannan ya kama nan wannan fa kana minal mudhadina sai aka hurga shi kawai fal taqama hulhu fa Allah ya turo kifi ya zo ya hade shi shine Allah yake wazannuni iz zahaba mugadiban me yasa ya tafi yana fushi fushin Allah ya tashi aiki ya zo wa mutane da alheri sun ki karba kawai yaga ya kamata ya bari da ya bari kuma Allah ya turo kifi ya hade shi wannan misali ne ka san yadda ka shiga bala'i baka kai bala'in wannan kifi ya hade ba yaje kwanta cikin ruwa ya kwance shi da shi to da ka zaran Allah ya saka aiki ka ki ka bari ka je ka kama wani abu wallahi ka jira zaka ga kofar da Allah zai bude maka ta fitina kuma yana cikin ababan da muke tayin abubuwan da suka zama important a rayuwa ba su muke abinda ba su zama dole ba yanzu mun fada in wani bai taba zuwa Umara ba cikin Ramadan nan ya samu dama ya je sai kai masa uzuri dama bai taba zuwa ba amma akwai wanda sun saba zuwa amma sun mai da shi ya zama wa ya zama gasa kuma cikin Ramadanin na ma haka za su sake kwashe kuɗi su yi mai su sake ainihin wato tafiya wanda yanzu kuna kallon bala'in da ke faruwa Allah ya kiyaye to shine yake cewa allati kataballahu lakum wacce Allah ya rubuta ta malamai suka yi magana guda uku shine annahu bi ma'ana amarakum wa faradakum alaykum dukulaha ya farlanta ki ya umarce ku yace sai kun shiga ita ce maganar Ibn Abbas da al-Imam Siddi magana ta biyu allati kataba Allah lakum shine wahaba Allah lakum wacce Allah ya ba ku kyautarta wacce ita ce maganar Muhammad bin Isa da Ibn Qutayba yace ja'ala halakum sannan magana ta uku shine kataba fil lawhil mahfuz annaha masakinukum Allah ya riga a lawhil mahfuz ya rubuta cewa wannan wajen wajen zaman ku ne to me yasa idan mun dauki kataba zai zamanto wato inda abin da Allah ya farlanta ne dama a Qur'ani duk inda kaga Allah ya amfani da fi'ilin kataba inda na aiki ne to ba zai amfani da shi ba sai abin da yake yana da wahala kunga dama Allah da ya tare sai ce kutiba alaikumul qital dama an wajabta muku an ce ku yaki amma wa huwa kurhun lakum kuma kuna rin me duka Allah sai ce to wa asa an takarahu shay'an wa huwa za ku yi din abu kuma abin da kuke yi shine alheri sannan wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu kuna iya san abu abinda kuke so kuma sharri ne Allah ya san haka shi yasa duk dokar duniya idan aka yi ta so sai an samu masu bata kariya amma dokar musulunci ce kadai zaka samu Allah ya saukar da ita kuma ba wanda za su bata ba wanda za su bata kariya to akwai wahala yanzu yana ciki akwai maganan azubi kutiba alaikumus siyam kai da kake Najeriya ko kake Kaduna ba za ka gane wannan karatun ba yanzu akwai kasashen da suke azumi wajen awa 20 fa awa 20 wasu awa 18 da yin bude baki da yin sallar tarawih da sake yin wani sahur din gabaki dai bai wuce awa 4 ba wani garin ya sake wayewa to ka saba dibin girki so uku da safa da rana wani ma ba wai so uku ba duk inda ka gani sai ka ga bakin sa motsi da alaman yana gurgura wani abu sai ka ce mai sana a zo rana ɗaya a ce maka to ka daina cin komai sai ka yi awa 18 ko 20 eh ka ga akwai tashin hankali to yayin da wannan abin yake da wahalar da wani idan ma yana yi ba ganewa za ka yana yi ba tunda yanzu mutum ya shige ɗaki gidi bijirkinsa ya fito ana magana shi ma yana shashafa ciki yana wallahi azumin na akwai wahala wa zai gane yana yin azumin waye zai gane bai ba wanda zai gane to shi yasa sai Allah ya ce kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun da haka zamu ga haka Allah ya ce alam tara ilal malai min bani isra'ila min ba'di musa baka ga jama'a ba na bani isra'ila bayan annabi musa إذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله فلنستطيع تورو جابورا الذي شققبا سياكي لن الدين الله يتجع قال الله يتي مسو هل أسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا شن إذن أكا وجب سياكي ذاك إيه قال سفتي وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فيها يا ذائب ذا متاشف ومياكي با أن قاتل من أقولكي أن يكدا أن Allah sai ce falamma kutiba alaihimul qital lokacin da aka ce to lokaci yayi shi yasa sahabbai sun ga maganan bala'i a rayuwarsu a ce ku sahu da matsiya gashi kana kallo suna kallon ka kana kallon tsinin mashi kana kallon kaifin takobi tana wulkitawa haka kuma za a ce ka dumfari mutum ko mutum ya dumfaro ka haka ba aka dinga yi ba da haka zamu ga Allah madaukakin sarki haka yace alam tara ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba alaihimul qital lokacin da aka wajabta musu yaki shi yasa zamu ga a wannan munasabar ta fita a ji aikin da'wa Allah yace ma kana li ahlil madinati wa man hawlahum min al a'rab an yatakhallafu ar rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim an nafsi ذلك لأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يجيد الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيء أجر المسلمين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون فصلك يولنا abin da yake da wahala shi kuma Allah sai ya tabbatar da cewa lallai shi ya rubuta maka yanzu ga wani abu da mu ga cewa abin kaman yana da sauki amma ba shi da sauki yanzu maganar wasiya da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu da ya gama sai ya ce kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khayran lil wasiya lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan yanzu wannan maganan wasiya abinda yasa Allah ya ce kutima saboda dan adam yadda bai san mutuwa yanzu kowa ne zai da kake ce aje likafani da kanshi ya danka yana kallon shi dan ya danga tana mutuwa eh to yadda dan adam yake da mutuwa haka kawai naka dauki takarda da biro ka rubuta kana a matsayin wasiya cewa kana lafiya lo kai wannan abin yana da wahala shi yasa Allah ya ce kutima to kuma akwai waɗanda mutuwa za ta zo musu haka Allah ya ce sanda za ta zo dama wala yastati'una tawsiyatan ba za su iya yin wasiya ba sannan wala ila ahlihi sun baro iyalansu kuma ba za su iya koma ba to ba kowa da kowa ba Allah ke masa tawfiki na ya rubuta wasiya da kanshi ko ya faɗe ta kafin ya koma zuwa ga Allah shi yasa za mu ga da Allah ya gama sai ya ce faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu ala alladhina duk wanda ya ji wasiya ya canja ta bayan ya ci to yanzu matsalar ta riga ta saki ta rike gurinsa sannan Allah ya ce wala tartaddu ala adbarikum kada ku juya baya ku bar abinda Allah ya ce ku bari fatan qalibu kafirin da haka wala tarji'u ba'da alladhi ji'tukum bihi min at-tauhid wal huda kada ku juya baya shiryar da ta zo muku daga wajen Allah ku koma bautar gumaka duk ya shiga ciki sannan da yin anna da fasadi da bin son zuciya sannan yana daga ciki shine la tarji'u an amrillahi ila ma'siyatihi sannan kada ku dawo daga ainihin wato shirka da Allah maimakon tauhidi sannan yana ciki tunda Allah yake ku shiga to wala tartaddu ala adbarikum kak ku juye baya ku shiga domin ai yana daga cikin guraren da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum alladhina kafaru zafan fala tuwalluhum kada wanda ya kuskure ijuya ba waman yawallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw muta'ayyizan ila fi'ah Allah yake faqadi ba'a bidatin min Allah in dai ka riga ka juya ba ba wai din juya ba dan dabarar yaki ba to da an yi haka ka riga ka jawo kanka fushin Allah subhanahu wata'ala kaman kana nuna lokaci yayi ko ya wuce a fi ya baka magana ba eh hali ban gani ba eh to ina ganin zan tsaya a nan kuma a yi hakuri bari in ba shugaba dama yayi magana in yana da wasu kalmomi da shugaba zai faɗa shugaba muna maka fatan alheri abinda muka faɗa dai Allah ka ba mu lada wannan muka kuskure a shugaba ya dawo nan bari ni in tashi a ka dawo nan shugaba saboda ai ba na ma bai yana dauka a cikin ai wannan ne kuma
ba dogon jawabi ne ba أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وعلى آله وأصحابه وزوجاته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله هنا يوى الله سبحانه وتعالى بوديا وندي بامو أرري دلافيا ya samu cikin bayinsa wanda ya zaba waɗanda suka ga wannan wata mai albarka Allah muke roƙo ibadun da za mu yi a cikin wannan watan su zama karɓar ya 'yan uwa ɗaya daga cikin aikace-aikacen wannan ƙungiya a cikin wannan wata na Ramadan shine tura malumma wurare daban-daban don gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma na san da malam yakan fita ya je wasu wurare amma cikin yardan ubangiji bana sai aka yi mana gata sai ga malan a gida kamar yadda ya saba koyar da mu ga shi cikin wannan wasa mai alfarma yana koyar da mu. Sai ni ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya. Na zo a cikin karatuttuka da malam ke yi zan ɗan taɓa abu guda ɗaya wanda ya shafi zubar da jini ne. Wato da daɗewa muna mafira da wani jami'in tsaro ne yana mana lecture gab da shigowar Boko Haram. Ya ce akwai abubuwa da ya lura da su wanda an yi amfani da wata kyakkyawar ɗabi'a da muke da ita sai aka gurɓata mu wanda ita ce kawaici. Mu al'umma Hausawa da al'umma Musulmi muna da wani abu na kawaici. Ya ce tutu wannan hanyar aka bi aka gurɓata mu. Ya ce kuma in muna raye mu rubuta ana ganin cewa a wancan gwamnatin wannan abin zai tsaya. Ya ce to haka za a rinka canza al'amura. Ya ce akwai wani abu guda ɗaya a da ga dattawa wanda suka girme mu za su san wannan abubuwa. Ko rasuwa aka yi a layi ya ake samun natsuwa ga dattawa nuna gani. Ya za ka ga wurin? Ya za ka ga unguwar? Ya unguwar take kasancewa? Za ku iske cewa kowa ya nasu. To don Allah me ke faruwa a yanzu? Tun ana cewa an kashe mutum ɗaya hankali na tashi. A yanzu sai ka ji an kashe mutum ɗari, mutum dubu. Amma ku bayar da awa ɗaya don Allah ba harkokinmu muke yi ba? Yanzu malam ya gama faɗa. Tun muna ganin abin bai shafanmu yana zuwa a hankali a hankali. Tun muna ji da za ka ji zamfara ne wajajen birnin gwari ba haka ba ne abubuwa? To yanzu fa nan nan rigata kuna jin abubuwan da yake faruwa. Ku je hanyar jiwa me ke faruwa a ƙasar jiwa. Yanzu har abin ya ma abin da ya mana analysis kenan. Yace tun ana kashe mutum ɗaya hankulan mu na tashi za a zo ana kashe dubbai ma bamu damu ba. Kuma yanzu abin da ke faruwa kenan. Sai ka ji an kashe al'umma an zubar da jini amma mutane kaɗan ne suke mai da hankulansu kuma su girgiza. To ya ƴan uwa wallahi dole mu tashi tsaye a cikin wannan watan. Mu tuba zuwa ga Ubangiji, mu roƙe shi gafara, mu kyautata ayyukanmu na Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana rahama ya kawo mana ɗauki. Ba tarihi nake so in duba ba saboda ƙurarren lokaci an riga an tashi. Amma in muka dubi Yahudawan nan dama da suka shigo za su yi mulkin mallaka ko ina sai suka raba yadda za su yi. A Najeriya sai aka yi ƙoƙarin suka fito da tsari na mene divide and rule. A cikinku za su zo su haɗa ku husuma, yaku ne za ku yi ta husuma, su kuma sai su ci gaba da mulkanku. Kar ku yi tsammani mulkin da ake yi a cikin ƙasarmu muke mulkin kanmu. Kada ku yi wannan tsammani, ku cire ranku ma daga waɗannan abubuwa din. Shi ya sa waɗannan bala'o'in kawai suke ta faruwa. Don haka mu yi ƙoƙari mu koma ma Allah, mu tuba mu gyara ayyukanmu. Insha Allahu Allah subhanahu wa ta'ala zai karɓi tubanmu kuma zai kawo mana ƙarshe. A ƙarshe mukan kawo ziyara aikin da kamar yadda na ce aiki na farko da ƙungiyar ke yi tura malumma don karantar da al'umma. Na biyu kuma mukan kai ziyara a irin waɗannan majalisi masu albarka, majalisi da ake koyar da al'umma a bisa
alƙur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam, majalisi da ake sa ƴan uwa su kankwaɗi sunna. Ya ƴan uwa, mu yi ƙoƙari mu riƙi abubuwan da malumanmu suke koyar da mu, kuma mu tabbaka su. Wannan shi ne za mu ci moriyar karatun da malumanmu suke koyar da mu. Amma in dai za mu zo ne kawai mu samu mu ji karatu, wani ma ya zo ne kawai ya ji karatu ɗin ya samu wata gaba da zai iya yin komin kaɗai a ciki. To, in dai irin wannan sauraron karatun ne, to mu tabbatar da ba zai mana amfani ba. Amma mu tsaya mu koya, in muka koya mu koma mu tabbaka. Mu kalli yadda muke tafiyar da rayuwarmu, muka kalli yadda muke tafiyar da rayuwarmu da yadda malumanmu suke koyar da mu, shin yayi daidai da abinda Allah subhanahu wataala yake so? Yayi daidai da abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu? In yayi daidai, muna fata insha Allah mun dace. In bai daidai ba, to ni kokari mu gyara. Ba zan tsawaita ba, muna yi malam addu'a. Yanda ya dukufa yana koyar da mu, Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin rayuwarsa, Allah ya sanya albarka a zuriyarsa, Allah ya sanya albarka a cikin karatuttukansa. Wayanda suka zo suka saurari wannan karatu, Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin rayuwarsu, ya sanya albarka a cikin ilimin da suke ɗauka, ya sanya albarka a cikin rayuwarsu. Ƙasanmu Allah muke roƙo ya tsare mu da tsarewarsa, don dukkan in kuka duba alamu cewa da baki ɗaya gwamnatocin a kalamominsu da suke yi, za ku ga cewa akwai abubuwan da in sun furta tabbas kana ganin cewa suna nuna a wani wurin abin ya fi ƙarfinsu. Haka da za ka keɓe da wasu jami'an tsaron, su ma a cikin kalamomin da suke faɗa za ka iske suna nuna kamar abin ya fi ƙarfinsu. To bai fi ƙarfin Allah subhanahu wa ta'ala ba. Muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ɗauki. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.